ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت قبل كراتوني أتكين وانا للتابنا من البركة للتاف أحكام الجنائز وبدعها وانا الشيخ محمد ناصر الدين الباني واللفاء الله جك أنسى دراما أجياء mun tike ne a gabar da malami mana bayani game da rashin halacci ko shar'antuwar karanta Qur'ani akan kabari yayin ziyarar mamaci. To yanzu gabar da zamu tashi akan ta ita ce malami ya ce wai juzu raf'ul yadaini fi du'a ilaha, amma idan mutun ya tsaya dan yin mamaci addu'a akan kabarin sa ya halatta ya daga hannayensa fi du'a ilaha a cikin yin addu'ar da zai yi wa wannan mamacin da yake kwance a cikin kabarinsa. Li hadithi Aisha ta radiyallahu anha qalat, saboda hadisin uwar muminai nana Aisha yadda Allah ta ƙara tabbata a gare ta tace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dhata laylatin, manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya fita a wani dare. فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب. لأن عائشة تتي سنة تورا برير بيوتا إتتي مسونا بريرة تيوى تبباين أن نفس إرادة أمن تسأر تبتا أغريشي تغا إناية تبي. قالت سيتتي فسلك نحو بقي الغرقد, da barira ta bishi sai ta ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dau hanya yayi hanyar makabartar mutanen Madina ita ce baqi'ul gharqad. Fa waqafa fi adna al baqi' da yaje ya shiga ciki sai ya tsaya daga farko makabartar. Thumma rafa'a yadayhi, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa yayi addu'a thumma sarafa, sannan kuma sai juyo ya dawo gida. Shikenan abin da ya fita yi. Faraja'at ilayya bariratu, barira sai ta dawo wajena. Fa akhbaratni, ta bani labarin abin da ta ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi da kuma inda yaje. Falamma asbahtu, lokacin da na wayi gari sa'altuhu sai na tambaye shi cewa ya rasulullahi jere dare ina kuma kaje. Fa qultu, nace masa ya rasulullahi manzon Allah aina kharajta al-laylata, daren jiya kuma ina ka fita ina ka je. Qala, sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace bu'ithu ilayya, ko kuma bu'ithu ila ahli al-baqi' li usalli alaihim, an tura ni ne ko kuma an aika ni ne zuwa ga waɗanda suke kwance a makabartar baqi' domin na je na yi musu addu'a. Nan bima'a as-salatu bima'ana addu'a, kamar yadda kuka sani kalmar as-salatu a larabci abinda take nufi shine addu'a. Allah madaukakin sarki na cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ko biha tutahhiruhum biha wa salli alaihim, ma'ana wa salli alaihim, kai musu addu'a kenan. Shi yasa dan mutumin da ya kawo zakka sai manzo Allah ya ce Allahumma salli ala ali bani kaza, ko kuma salli ala fulan, kamar yadda ya ce Allahumma salli ala ali banu aufa. Saboda haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi je mata yayi musu addu'a ya dawo sakamakon umarni ne Allah madaukakin sarki da ya masa. Wannan hadisi akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad ya fitar da shi, wa huwa fil muwatta'i, yana cikin muwatta'at Imam Malik, wa anhu an-nisa'i bi nahwihi lakin laysa lahu fihi raf'u yadaini, sai dai a cikin riwayi Imam an-nisa'i bai ambaci inda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi daga hannayensa ba. Wa isnadu hasan, isnadin tasa ruwayar hasan ne. Wa qad thabata raf'ul yadaini fi qissatin ukhra li Aisha radiyallahu anha, wata kissa ma daban da take nuni game da annabi sirra da aminci tsara tabbata a gare shi ya daga nasa lokacin addu'a makabarta ta tabbata a cikin hadisin da Aisha yarda Allah ta'ala tabbata a gare ta mala yace taqaddamat fil mas'alati at-tasi'ati ashara ba'da al-mi'a, ta riga ta gabata a mas'alar da muka gabatar ta 119 a baya. Mas'ala ta gaba walakinahu mala yace sai dai shi ne addu'a la yastaqbilu al-qubur hina ad-du'a laha, idan mutun ya shiga zai addu'a to ba zai fuskanci kabarbaran ba ko kabarin da yake so yau addu'a lokacin da zai addu'a. Ina fata an fahimta. Ina zai fuskanta? Sai mala yace balil ka'ba, ma'ana al-qibla zai fuskanta, ka'aba zai fuskanta. Allah ya sa an fahimta. Yawwa, idan kabarbaran da aka binne mamata suna kallon inda yake ba al-qibla ba, to idan ka je kai mamaci sallama kamar da zamu zo mu ji, in kana so kai a masa addu'a to sai ka juya ka kalli gabas, saboda addu'a ibada ce ta musamman da ake yi. Saboda haka bai dace ka kalli kabari domin yin addu'a ba, al-qibla ake kalla sai ayi addu'a. Zamu ji bayani akan haka insha Allah ta'ala. Mala yace li nahayi sallallahu alaihi wa sallam, saboda hannun da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi anis salati ila al-quburi, cewa bai halatta ayi sallah ana fuskantar kabarbara ba, kama sayati kamar yadda wannan din zai zo a gaba insha Allah ta'ala. Sai mala yace wa du'a'u makhul salati wa lubbuha, ita ko addu'a ita ce bargon sallah, sannan kuma ita ce lubbu abu shine kamar a ce cikin abu dakhilu shay. Misalin da zan ba mu shine kamar in ka samu leman bawo in ka bare wannan abin na sama wannan fatar, wannan fatar sai ka kira ta al-qashru, shi kuma wannan abin da yake cikin shine lubbu. Ina fatan fahimta, ma'ana abin da yake da amfani a cikin abu, an fahimta? To shine ce ita addu'a ita ce bargon ibada, kuma ita ce mafi muhimmanci ma a cikin sallah din gaba daya, mafi a ita ce bargon sallah, kuma ita ce mafi muhimmanci a cikin sallah gaba daya. Kama huwa ma'rufun, kamar yadda haka abu ne sananne, falahu hukmuha, saboda haka addu'a za ta iya dauka hukuncin sallah. Yadda annabi ya ce kada ka fuskanci kabarbara kana sallah, to bai kamata kuma ka fuskanci kabarbara kana yin addu'a ba. An fahimci abin da malaki sai ce ko? Yawwa, wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam, mala yace gashi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce addu'a'u huwa al-ibadatu, addu'a ai ita ce ma ibada, kamar babu wani abu ma gaba daya a cikin ibada shi addu'a kawai. Haka jumla ta nuna dan mubtada ne da khabar, addu'a'u huwa al-ibadatu. Ina fatan fahimta da kun ga sai da aka kawo damirul fasl, addu'a ita ce ma ibadar gaba daya. Saboda me muhimmancin addu'a da kuma irin tasirin da take da shi a cikin sallah, idan ka kalli sallah gaba ɗayanta za ga mafi yawancin ta da addu'a ne. Idan kai ruku'u addu'a za ka yi, idan kai sujada addu'a za ka yi, idan ka dago addu'a, duk kusan sallah ma gaba ɗayanta addu'a ce. Ina fata an fahimta. To shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace addu'a'u huwa al-ibadatu. Thumma qara'a, lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta wannan hadisin, sannan sai ya biyo bayan sa ya daure shi da wata aya cikin Qur'ani da Allah madaukakin sarki yake cewa qala rabbukum du'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina. Wato mu kalli ayar da kyau, Allah ya ce ud'uni, Allah madaukakin sarki yace qala rabbukum du'uni, ubangijinku yace ud'uni ku roke ni astajib lakum ni kuma zan amsa muku. To sai Allah ya ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika waɗanda suke yin girman kai game da ibadata, game da bautata. An fahimci abin? A farkon aya ce ud'uni ku roke ni, maimakon Allah ya ce innal ladhina yastakbiruna an du'ai, waɗanda suke yin girman kai game da roƙona, sai ya ce an ibadati. An fahimta kuwa? Yawwa, Allah madaukakin sarki ya ce hakika waɗanda suke yin girman kai game da me? Ibadata. Sai aka nuna cewa addu'ar kamar ita ce ma ibada gaba daya. To sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dore wannan maganar da ya kawo da wannan aya da Allah madaukakin sarki ya bayani game da addu'a. Allah ya ce sai da khuluna jahannama dakhirina, za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu. Addu'a tana da tasiri kwarai da gaske a cikin rayuwar bawa gaba daya, shi yasa zaku ga waɗanda suka fi kowa girma da daraja a wajen Allah madaukakin sarki sune annabawa da manzanni su rike addu'a a sau da kafa ba sa wasa da ita duk abin da ya maka tsauri dan uwa ko ka rasa yadda zakai daga hannu ka roki Allah madaukakin sarki ya san mafita kuma zai baka ita shi yasa mu kalla duk lokacin da annabi daga cikin annabawan Allah ya shiga cikin wani yanayi mai wahala za ku ga wajen Allah madaukakin sarki ke kuma yi addu'a ko kalla annabi ayyuba lokacin da cuta ta riske shi waye roƙa Allah madaukakin sarki wa ayyuba inna da rabbahu anni massani dharru anta arhamur rahimin kalla annabi yunus lokacin da kifi ya hade shi waye roƙa Allah madaukakin sarki addu'a yi kalla annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi a cikin wuta waye roƙa Allah madaukakin sarki abdullahi kaba sake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita annabi ibrahim ya taja Allah madaukakin sarki ya fitar da shi yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita annabi ibrahim ya fada kuma ita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada lokacin da aka ce masa alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel saboda annabi musa lokacin da fir'auna ya zo masa kadangaren bakin tulu yayi ya rasa yadda zai da shi Allah madaukakin sarki daga hannu ya roka Allah madaukakin sarki ya kuma yi da shi rabbi yace rabbi innaka atayta fir'auna mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tamis ala amwali mashdud ala qulubi fala yu'minu hatta yaraw al-adab al-alim so laka duk annaban Allah idan abu ya rikice musu addu'a suke to kai ma dan uwa idan abu ya rikice maka ko menene ko mai wahalarsa ko mai tsaurinsa akwai mafitar sa a wajen Allah madaukakin sarki roƙi shi ka gani Allah zai baka mafita yi amfani da lokacin da ake karba addu'a da kuma lafazan da ake amfani da su wajen roƙon Allah madaukakin sarki akwai lokacin da addu'a an fi sa ran karɓar ta a lokacin sai kai amfani da shi misali lokacin da dare kashi biyu bisa uku ya tafi saura kashin ƙarshe tashi kai addu'a a lokacin misali lokacin da aka kira sallah kama a tare kama lokacin amsa addu'a ne misali lokacin da a ranar juma'a bayan sallar asar kama magariba lokacin amsa addu'a ne lokacin da mutum ya tsinci kansa a lokacin da yake aikin hajji lokacin da mutum yake cikin tsanani lokacin da wani abu ya same ka na tsanani lokacin ne da ake sa ran karba addu'a lokacin Allah ya ce amma yujibul mudarra idza da'ahu yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard saboda haka sai ka kiyosu lokacin da ka san Allah madaukakin sarki yana karba addu'a fiye da lokacin da ba shi ba sai kai addu'a lokacin sannan sai kai amfani da lafazan da ake yin amfani da su wajen roƙon Allah madaukakin sarki shine me farko idan zaka yi addu'a kai wa Allah kirari ka wasa Allah madaukakin sarki ka wasa shi kai masa kirari kware da gaske sannan kuma sai kai wa annabi salati sannan sai kai roƙo karshe ma sai ka rufe addu'a ka da salati shikenan ina fata an fahimta to insha Allah ta'ala sai addu'a ka ta shiga saboda haka yan uwa addu'a abu ne da take da muhimmanci a kware da gaske har ma Allah madaukakin sarki ya kira wanda ba sa yin ta me masu girman kai game da abin da Allah madaukakin sarki yake so ai innal ladina yastakbiruna an ibadati saboda haka duk mutumin da bayan addu'a yana gani cewa shi ya wadata daga abin da ke da Allah madaukakin sarki wannan mutum ko shakka babu mutum ne da ke cikin halin sabo wanda kuma hakan zai iya masa matsala tsakaninsa da Allah madaukakin sarki a ran tashin kiyama Allah ya kiyaye malai ce wannan hadisi akhrajahu ibn al-mubarak fi az-zuhdi wal bukhari fi al-adab al-mufrad wa abu dauda bi sharh al-aun wa tirmidhi ibn majah وابن حبان والحاكم وابن مندى في التوحيد وأحمد وقال الحاكم إمام الحاكم يتي صحيح الإسناد والناديسي هذا إنغاتتين إسنادي ووافقه الذهبي إمام الذهبي يداتي دشيه وكما قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي كما أبن نسكف الأديديني وقال الترمزي إمام الترمزي يتي حديث حسن صحيح ورواه أبو يألى من حديث البراء بن عازب كما في جامع الصغير وفي الباب ان انس بن مالك مرفوعا هكذا a cikin wannan babi da yake bayani game da falala addu'a akwai hadisin da Anas dan Malik ya rawaito shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tsara tabbata a gare shi da lafazin addu'a'u makhul ibada ma'ana addu'a ita ce bargon ibada wannan hadisi kamar da muzo mu ji takarijin sa wajen malam bai inganta ba amma dai wancan addu'a'u huwal ibadatu ingantacce ne bashi da wata matsala insha Allah ta'ala سي إمام الترمذي أخرجه الترمذي إمام الترمذي فتدش وقال يتي حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيئة وانا حديثي غريبني تن أباني ما نبياني تواء إذن إمام الترمذي يتي هذا حديث غريب بيكي نفيد شيكو
idan yace hadisi ne garibi abin da yake nufi da shi hadisi ne da'if shi ana sa irin islahin kenan na faɗi wannan tun a wasu katattukan ba a bayar da dama da suka wuce to yace wannan hadisi ne garibi ta wannan fuskar yace ba mu san shi ba sai ta hadisin wani malami da ake ce masa ibnu lahi'a qultu mal albani ce huwa da'ifun li su'u hibzihi shi kuma ibnu lahi'a mai rauni ne ta bangaren haddasa fa yustashhadu bihi illa ma kana min riwayati ahad al-abadila ana yin ana zamar da hadisin za ya zama hadisi ne shahidi akan hadisin da yake shi ya riga ya inganta ko kuma hadisin da zai karfafa junan su zama to hadisi mai inganci sai dai hadisin da ɗaya daga cikin abadila suka rawaito wato abin da ya faru shine shi wannan malami mai suna ibn lahi'a al-qadi wani alkali ne tsarin su imam malik ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman garin misra da shi da sulais bin sa'ad duk zamanin su daya su suna garin misra imam malik ma shine babban mufti mai bada fatwa a garin madina to sai kasance babban malami ne daga cikin masu bada hadisi to sai wata ja'iha ta same shi shine sai labarin din sa gaba ɗaya littafin sa suka kone duk hadisan sa duka suka kone kusan dama hadda kala biyu ce akwai babu kitabin akwai babu sadri haka ne kuma kowace ɗaya daga cikin malamai suna ɗaukar ta a matsayin hadda da za a yi itibari da ita to ko dai ka rubuta hadisin da ka ji ko kuma ka haddace shi a kanka to shi galibi da hadisan sa ya rubuta su ne a littafi wanda ya haddace din ba su da yawa to kuma yanzu labarai ta kone gaba ɗaya kun ga ilimin sa gaba ɗaya ya kone kenan ina fata an fahimta to daga lokacin duk hadisin da aka rubuto daga wajen sa sai ake samun kuskure a cikin sa sai ya hada wancan da wannan ya hada wannan da wannan saboda bai haddace su ba ina fata an fahimta to tun daga lokacin da ya gobara hadisan sa sai aka dakatar da karbansu da hadisin da ya rubuto ba ifi ne saboda me ya samu rauni a haddasa kun ga shine malace li su'i hifzihi saboda rauni a haddasa sai dai hadisan da wasu malamai guda biyu suka rubuto daga wajen sa su waɗannan malamai an samu tabbaci sun rubuto hadisi daga wajen sa kafin ya samu me wancan matsala ta me ta gobara shine da Abdullahi ibn al-Mubarak da Abdullahi ibn Wahabi su waɗannan malamai guda biyu abadila guda biyu idan sun rubuto hadisi daga ibn lahi'a ana karba saboda akwai tabbacin sun rubuto hadisi daga wajen sa kafin ya samu wata matsalar wasu daga cikin malaman hadisi ma suka ce shi Abdullahi bin Wahab ya ci gaba da rawaito hadisi a wajensa ko da bayan ya samu gobarar shi sa hadisin Abdullahi bin Wahab daga Ibn Lahi'a wasu daga cikin malamai suna gani akwai tacewa akan sa amma dai idan aka samu ɗaya daga cikin sa rawaito hadisi daga wajensa babu matsala ina fata an fahimta to shine malam yake cewa za a iya yin shaida da hadisi a Ibn Lahi'a a idan ya kasance ba ɗaya daga cikin su ne rawaito shi ba amma idan ɗaya daga cikin su ne to hadisin ingantacce ne babu akar sai an samu wani masa shaida shi akan kansa ingantacce ne sai malai ce fayuhtajju bihi hina idin za a yi hujja da hadisin sa a wannan lokaci idan an same shi daga wajen ɗaya daga cikin su walaysa hadha minha malai ce wannan ko ba ɗaya daga cikin hadisin da ɗaya daga cikin abadilan nan ya rawaito lakin ma'anahu sahihun sai dai ma'anar hadisin ma'ana ce ingantacciya bi dalili hadisin nu'man saboda hadisin an Umman da ya riga ya gabata qala at-tibi fi sharhihi imam at-tibi ya fada a cikin sharhin sa sharhi wannan hadisi yace ata ba hadisin addu'a makhul ibada ba fa yana bayani akan hadisin da ya inganta din addu'u huwa al-ibada ya fada a cikin sharhi hadisin yace ata bi dhamir al-fasl wal khabar al-mu'arraf bil lam yace idan ka kalli hadisin hadisin yazo bi dhamir al-fasl da dhamir al-fasl me damir al-fasl shine wannan huwa din damiri ai kala biyu ne ko akwai damir al-muttasil akwai damir al-munfasil haka ne damirin da yake amfara da kalmar shine ake ce masa muttasili munfasili ko wanda yake rabe ina fata an fahimta kamar irin su huwa sa anta da sauransu to da yace addu'a sai ce me huwal ibadatu wannan huwa din shine damir damir al-fasl din sannan kuma sai kawo khabar din tunda al-ibadatu din shine khabar al-mubtada me mubtada din shine addu'a ina fatan fahimta khabar din shine me al-ibadatu to khabar din da tashi sai kawo shi da alif da lam saboda me saboda nuna al-hasr takaice hukuncin akan abin da aka ambata wannan wani abu ne dai na larabci dalibin larabci ya fahimta abin yadda yake malai ce huwa al-ibadatu li yadullu ala al-hasr saboda ya nuni a bisa takaituwar hukuncin wa anna al-ibadata laysat ghayru du'a abinda yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi shine laysat ghayru du'a ibada ba ta kasance ba face addu'a kadai kawai an fahimta kamar babu wani abu a cikin ibada sai me sai addu'a. Me yasa aka fada haka? Saboda muhimmancin addu'a. Wa qala ghayruhu, wani sai daga cikin malamai suka ce al-ma'ana, abinda wannan hadisi yake nufi shine huwa min a'zamil ibadati, ita addu'a tana daga cikin mafi girman ibada, ko da ba ita bace ibada gaba ɗaya, to amma tana cikin mafi girman ibada. Ka khabril haji arafa, kamar khabar din da yazo a cikin fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, da yace al-hajju arafatu, ma'ana haji shine arfa, haji shine arfa. Ai ba abin da ake nufi arfa shi kadai ne ake haji, idan ka je ka arfa kai haji gaba ɗaya ba, amma abin da ake nufi shine arfa ɗaya ne daga cikin mafi girman rukunan da ake a cikin aikin haji. Ina fata an fahimta. To haka ake nufi addu'a ɗaya ce daga cikin mafi girman ibada, shine abin da wasu daga cikin malami suka faɗa. Ai rukunul akbar ita ce rukunin sa mafi girma. Wa zalika lijlalatihi ala anna fa'ilahu ya yuqbilu biwajhihi ila Allah. Hakan kuma malamin ya kafa hujja, yayi dalili da haka ne saboda mai yin addu'a yana fuskantar da fuskar sa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki lokacin da zai yi addu'a. Mu'arridan amma siwahu, yana mai kaucewa da bijirewa duk wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba, saboda a lokacin bukatar sa ga Allah madaukakin sarki kada yake neman ta. Li'annahu ma'murun bihi, saboda ita addu'a abu ce da akai umarni da ita. Wa fi'lul ma'muri ibadatu, dukkan abin da mutum ya aikata na umarni da aka bashi daga Allah ko manzansa, wannan abin menene? Sunan sa ibada. Duk abin da Allah zai ce kai abu kaza, kai, manzon Allah ya ce ayi abu kaza ayi, wannan abin da ka aikata na umarnin Allah ko manzansa sunan sa me? Ibada. Ina fata an fahimta. Yawwa, malai ce wa sammahu ibadatu liyakhda'a adda'i وَيَظْهَرُ ظَلَّتَهُ وَمَسْكَنَتَهُ وَافْتِقَارَهُ. An ambace shi ibada ne saboda mai ibada yana kaskantar da kansa a gaban Allah madaukakin sarki, ya bayyana kaskancin sa da kuma talaucin sa da bukatar sa ga Allah madaukakin sarki. Idhil ibadatu dhillun wa khudu'un wa maskanatu, kuma ibada ba wata aba bace banda wadannan abubuwa, shine nuna kaskanci ga Allah madaukakin sarki, da nuna kai ba kowa bane, da kuma nuna bukatuwarka ga Allah madaukakin sarki, wannan shine ibada. Dhakarahu al-Manawi fi al-Faydh, Imam al-Manawi ya ambaci wannan zancen a cikin littafin sa al-Faydh al-Qadir. Qultu, Malik al-Albani yace sai nace fa idza kana ad-du'a min a'zami al-ibadati, idan har addu'a ta kasance ita ce mafi girman ibada, ko kuma tana cikin mafi girman ibada, fa kayfa yutawajjahu bihi ila ghayri al-jihati allati umira bi istiqbalaha fi salati, to ta za a fuskanci wani waje lokacin yin addu'a ba inda ake fuskanta dan yin sallah ba. Walidhalika kana al-muqarrar 'inda al-ulama' al-muhaqqiqina, malace shi yasa abin da yake tabbatacce a wajen malamai masu bin diddigin nassi na shari'a cewa la yustaqbalu bid-du'a'i illa ma yustaqbalu bis-salati, ba daidai bane a fuskanci wani waje dan yin addu'a sai inda ake fuskanta dan yin sallah. Allah ya sa ana fahimta. Yawwa, ba daidai bane lokacin da ake addu'a ka fuskanci wani waje sai inda kake fuskanta dan yin sallah. Idan mutum zai yi sallah ina yake fuskanta? Al-Qibla. Haka ne? To idan zaka addu'a ina fitin can da ka fuskanta? Shine Al-Qibla. Malai ce qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi iqtida'is siratil mustaqim mukhalafat ashabil jahim. Babban malami Shaykhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiyyah Al-Harrani, Allah ya ji kanshi da rahama, ya faɗa cikin littafin sa iqtida'us siratil mustaqim mukhalafat ashabil jahim, yake cewa wa hadha aslun mustamirrun, wannan fa abu na yin addu'a ka kalli gabas asali ne a cikin shari'a wanda yake mai ci gaba. Annahu la yustahabbu lid-da'i, cewa bai kamata ba, abu ne da shari'a take so ba ga wanda zai addu'a ay yastaqbila illa ma yustahabbu ay yusalla ilayhi, ya fuskanci waje sai inda ake so ya fuskanta lokacin da zai salla. Ala tara anna ar-rajula lamma nuhiya 'ani as-salati ila jihati al-mashriq wa ghayriha fa innahu yunha ay yataharra istiqbalaha waqt ad-du'a, malai ce baka ga da aka hana mutum ya fuskanci wani waje inda ba al-qibla ba shine na hawal mashriqi, gabas kenan. Me yasa ya faɗa haka? Saboda shi a garin su ba gabas ake kallo a sallah ba. Ina fatan fahimta. Mu anan wajen abin da yasa muke kallon gabas saboda gabas ta dace da ina inda al-qibla take. Haka ne, idan ka je wani wajen inda suke sallah kuma sai ka ga su yadda nake ina haka suke kallo su sallar su. Me yasa? Saboda suna bayan al-qibla. Haka ne, wannan zan kuma sai ganin suke kallo su sallah wannan kuma zan nan a babban da abin da ake so a nuna shine ba gabas ake kallo ba ne sallah ina ake kallo alqibla shikenan so da ka lokacin da aka yi mutun kallon gabas ko wani daga cikin jihohin nan guda hudu inda kai a garin ku ba nan ake kallo ba to ai ba nan kada aka yana ba sallah kada aka yana kallo kai ta ba hatta idan zaka yi addu'a nan ma an hana ka kalle ta domin kai inji shaykhul islam ibn taymiya malai cewa minan nasi sai dai kuma daga cikin mutane mai yataharra waqta du'a istiqbal aljihati allati yakunu fiha ar-rajul salih akwai mutumin da idan ya tashi yin wata addu'a bayan addu'a sai ya kirdadi inda yake akwai kabarin wani bawan Allah na gara a wajen sai ya fuskanci wajen me yasa yana neman albarka wancan bawan Allah ina fatan fahimta sai an wajen gabas ne ko ba gabas bane inda akwai wani kabarin bawan Allah wani salihin ba wali to nan zai kalla ya addu'a malai ce wa minan sawa'un kanat fil mashriq aw ghayrihi daidai ne wannan wajen gabas yake kallo ko wanda daga cikin fuskokin da ba gabas ba ana dai inda aka hana kallo nan zai kalla ya addu'ar sa hada dalalun bayyinun wa sharrun wadihin ibn taymiya yake cewa wannan bata ne da yake a bayyane kuma sharri ne da yake a fili kama anna ba'd an-nas yamtanu min istibar al-jihati allati fiha ba'd as-salihin kamar yadda wasu daga cikin mutane suna ki su juyawa kabarin ko kuma inda kabarin wani bawan Allah nagari yake baya idan za su yi addu'a ma'ana duk inda kabarin wani bawan Allah wanda suke daukar sa a matsayin mutumin kirki salihin bawan Allah nagari wali to idan za su yi addu'a ba sa yadda su juyawa kabarin sa baya ko da kabarin nasa ya kauce al-qibla ba su juya masa baya ba amma kuma a lokacin wa huwa yastadbiru al-jihati allati fiha baitullah zaka same su kuma suna juyawa jihar inda ɗakin Allah yake baya kuma ma'ana ba zai da juya wani bawan Allah baya ba amma kuma ya juya ɗakin Allah baya ina ba ta amfahimta wa qabr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma zai juya inda kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake baya kun ga duk wani wali duk wani bawan Allah salihi girman sa da matsayin sa abe kai annabi ba to amma ya da juya kabarin annabi baya amma bai da juya kabarin wancan baya ba wannan malidi yana faɗa abin da yake faruwa a lokacin sa ibn taymiya wanda zaba ga wani abu ne kamar ba ku ba mu san shi ba amma shi yana faɗa abin da yake faruwa ne a lokacin sa ina fatan fahimta hakan take kan faru mutane sun yadda su addu'a su kalli inda bawan inda wani bawan Allah yake domin suna gani kallan nan wajen zai sa Allah ya karba addu'ar su amma kuma sun manta a lokaci guda kuma sun juya wa inda annabi tsira da aminci su karata mata a gare shi ke baya bar ma sun juya ɗakin Allah gaba ɗaya ma baya to shine malakin nuna kuskuren wannan abu wa kullu hadhihi al-ashiya min al-bid'a malaci dukkan waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke na bid'a allati tabara addinin nasara wanda suka yi kama tabara shine tashabaha suka yi kama da addinin nasara wa dhakara qabla dhalika bi suturin ibn taymiya a wannan littafi nasa da mai suna iqtida'u sirat al-mustaqim ne ambata kafin wannan bayanin da ya kawo yanzu da wasu ɗan layika bi suturin da wasu layika an al-imam ahmad ya kawo ta magana daga babban malami imam ahmad ibn hanbal wa ashabi malikin da wasu daga cikin ɗaliban ko kuma al-majra imam malik anna al-mashru'a suka ce abin da yake shar'antacce lokacin addu'a istiqbalul qiblati bid-du'a'i shine fuskantar al-qibla da yin addu'a hatta inda qabrin nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da as-salamu alaihi hatta idan ka je ziyara idan Allah madaukakin sarki ya karrama ka zuwa garin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai girma ka samu damar shiga masallaci don yin ziyara a kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to abin da ya kamata shine idan kai wa annabi sallama ka fuskance shi kai mai sallama to idan zaka yi addu'a sai ka kalli al-qibla ina fata an fahimta ba kabarin ake kallo kai tsaye ba ayi addu'a ta nan saboda duk inda ake yin ibada ana yin ibada ne yadda shi annabin ya koyar ba yadda muke gani ya dace ba malai yace ba'da salami alaihi ba an yi masa sallama wa huwa madhhabu ash-shafi'iyya wannan kuma shine madhhabin imam ash-shafi'i ma aidan fa qala an-nawawi imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin sa al-majmu' ina gani kuma ana zama da kata insha Allah ta'ala a cikin maganar imam an-nawawi saboda magana ta da tsayi kwarai da gaske idan muka fara ba za mu gama ta ba na gani sai dai mu dakata anan sati mai zuwa za mu tashi maganar imam an-nawawi abin da ya faɗa game da wannan mas'ala shi ma mu ji irin nasa ra'ayin insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace abin da muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ma mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh